وآله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم. أولا يمتين ثلاثة تأكيدا قوتا صفر وتوتا نبيه أولا سيكارا تدبود للهوكي دقوم شاكرا bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda shine kuma yini na tara da watan shida shekara ta 1998 dan ci gaba da karatun mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha. Wannan kuma shine kasid na darasi na nawa kenan, darasi na 15. Wannan shine darasi na 15. A darasin da ya gabata baya, inda mun dan samu hutun mako ɗaya mu ba naman ta ina muka tsaya. Ina za mu tashi, ina za mu tashi? Salatul witri. Za mu tashi akan salatul witri, wato ababan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke karantawa a sallan witri. Bayan mun karanta tsarin karatu sukan Annabi sallallahu alaihi wa sallam a waɗansu daga cikin salloli da suka gabata baya, kamar sunnatul fajri, kamar sallan azhur, kamar abin da ya shafi qiyamul layl da sauransu, sallal asr da sauransu. Yau za mu tashi kan salatul witri. Idan ba manta ba kuma a baya mun karanta hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke nuni da cewa matukar mutum zai lazanci karatun alqur'ani, to adadi mafi karanci na kwanaki da mutum zai sauke Qur'ani su ne kwana nawa? Kwana uku. Kada mutum ya karanci kasa da kwana uku, wato daga kwana uku zuwa abin da ya sama kenan. To wannan matsala ce da malamai suka yi sabani mai tarin yawa wajen maganganu 12 kan fayyace wani adadi ne na kwanaki ya dace mutum ya sauke Qur'ani ciki. An gane ku? Amma dai hadisin Annabi ya nuna mana mafi karanci kwana uku. Galibin jumhurin malamai kun sun tafi kwana bakwai. To amma akwai waɗansu riwayoyi da aka ruwaito daga sahabbai ko tabi'ai da suke nuna wani ya karance Qur'ani a yini ɗaya da dare, wani kuma ya karance a dare ɗaya, wani ma ya karance Qur'ani tsakanin la'asar da azhar, wani ya karance daga la'asar kuma zuwa magariba. Duk waɗannan Imamun Nawawi ya tattara su a cikin littafin At-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an. Ya kakkawo maganganu na sahabbai ko ayyukansu. To menene dangantakar waɗancan ayyuka na sauke Qur'ani a tsakanin asar da la'asar, ko tsakanin la'asar zuwa magariba, ko kwana ɗaya, ko abin da bai kai kwana uku ba, tare da cewa ga Annabi ya ce kaza? Galibin riwayoyin za ka samu da'ifai ne, kuma ko da ka kaddara ingancin su, aikin sahabi in ya ci karo da maganar Annabi, to za a yi aiki da maganar wa? To ballantana kuma maganar tabi'i, ballantana maganar tabi'u tabi'ina. An fahimta ku? Saboda haka dai zamani mafi dacewa duk saurinka wajen karanta Qur'ani kwana uku. Salatul witri, idan mutum na son ya fada da matsalar wannan kuma sai ya karanta littafai kamar Majmu'ul Fatawa na Ibn Taymiyyah juz'i na 13, kamar shi littafin At-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an, kamar littafin Al-Mughni na Ibn Qudama, kamar littafin Al-Azkar na Imam An-Nawawi, da sauran littafai na Ulumul Qur'an, kamar Al-Burhan fi Ulumul Qur'an na Imam Az-Zarkashi, kamar Al-I'tiqan fi Ulumul Qur'an na Imam Suyuti. A babin wannan matsala na karanta Al-Qur'ani ko sauke Qur'ani, zamanin sauke Qur'ani kwana nawa ya kamata a yi? Sannan akwai wani ɗan ƙaramin littafi da wani malami ya yi, Bakar bin Abdullahi Abu Zaid, mai suna Marwiyatu Du'a'i Khatmil Qur'an, ya tattara ruwayoyi dangane da addu'ar da ake da an sauke Qur'ani ɗin nan a cikin sallah ko a wajen sallah. Za ku ji suna yi a Makka, me hukuncinta, sunna ce ko bid'a ce, ta dace ko ba ta dace ba? Galibin ruwayoyin duk daga mawdu'ai sai da'ifai. Babu wata keɓantacciyar addu'a da aka ce Annabi na yi bayan khatama Qur'ani, ballantana walima da ake yi idan yau za a sauke, ko kuma a ce yau ana tahajjudi za a sauke Qur'ani mutane su cika masallaci, bayan liman ya je min aljinnatu wan nar ya ta kwararo addu'a tsawon minti 40, bid'a ne ma anzalallahu biha min sultan. kun gane da kyau, sai ku je ku duba waɗannan littafan da na ambata. Salatul wutri, kada ka ce ana yi a Makka ko Madina, ka duba hadisin Annabi, shine magana. Kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi rak'ati al-ula sabbih isma rabbika al-a'la wa fi thaniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalithati qul huwallahu ahad. Annabi ya kasance a sallan wutri rak'an farko yana karanta Fatiha da sabbih isma rabbika al-a'la, rak'a ta biyu Fatiha da qul ya, rak'a ta uku kuma Fatiha da qul huwallahu ahad. Wannan hadisi Imam an-Nasa'i da Imam al-Hakim suka ruwaito shi, hadisi ne kuma ingantacce. Wa kana yudifu ilaiha ahyanan qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas, wani lokaci yana dadi akan ta da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas. Dadi akan me? Akan qul huwallahu, akan qul huwallahu. A rak'an karshe din nan bayan ya karanta Fatiha da qul huwallahu, wani lokacin sai ya kara qul a'udhu, wani lokacin kuma qul huwallahu kadai sallallahu alaihi wasallam. Wannan Imam an-Nasa'i da Imam Ahmad suka ruwaito shi bi sanadin sahihin. Wa marratan qara'a fi rak'ati al-witr bi 100 ayatin min an-nisa'i, wani lokaci rak'an farko ta witri ya karanta wato aya 100 cikin suratul nisa'i sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine riwayar Nasa'i din, ba wancan da daga ba. Wa amma rak'a tali ba'da al-witri فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض وقل يا أيها الكافرون. أما ركوا إيقو دابيكو دأكي بايا موتري تو ونلوك تيا النبي ونلوك تيا تبكرم تاركا أمبركو إذا زل أركا تبي قل يا أيها الكافرون. وانا إمام أحمد ابن نصر سكروي توش ابن قزيمة بسنة من حسن صحيح أنغانيكو تو وانا وانا ركوا إيقو دابيني شين مالا يسو كده بكسا إيتي ثبتت هاتان ركاتان في صحيح مسلم. Akwai rakawoyi guda biyu da annabi ke yi bayan ya kammala witri kafin ketowar al-fajr. To wannan rakawoyi guda biyu yace sun tabbata cikin sahih Muslim wa ghairihi. Wa huma tunafiyani qawluhu sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil-layli witran. To fa amma in muka dauke su to sun ci karo da fadin annabi a cikin wani hadisin daban, yace ku sanya karshen sallar da za ku yi da daren sa zanto witri. Ga kuma an ce yana rakawoyi guda biyu bayan witri, kuma ya ce mu sanya karshen sallan mu da daren zanto mai witri. Wannan hadisi ko da yake cewa a sanya karshen sallan da daren zanto witri, Bukhari da Muslim sun rawaito shi. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi tawfiq bayna al-hadithaini, malamai sun yi safani dangane da hada wannan hadisai guda biyu dan ayi aiki da su. Ala wujuhin lam yatarajjah indi shay'un minha, sun faɗi maganganu daban-daban. Albani yace babu magana daya da take da rinjaye akan yar uwarta ne dai a fahimta ta. Wal ahwatu, Albani yace abinda yake mafi dacewa, abinda zai fusa ka cikin wato zama daidai, tarkuhuma, wato kabar wannan rakawoyin guda biyu, ittiba'an lil amri, domin yin biyayya ga umarni. Abinda yake nufi, ya tabbata a sahihin Muslim annabi kan yar rakawoyi guda biyu bayan witri. Ya tabbata kuma a Bukhari da Muslim annabi ya ce ku sanya karshen sallan ku ta dare ta zanto witri, can aikinsa ne nan ko maganarsa. To ga ka'ida a wurin malaman malamai na usul fiqh, idza ta'arada al-qawl wal-fi'l fal-qawl muqaddamun 'ala al-fi'l, idan annabi aka ce ya aikata kaza sai kuma aka ce ya ce kaza, abinda ya ce din ya saba ma abinda ya aikata, to abinda ake rinjayarwa a irin wannan hali ana rinjayar da maganansa ne sama da aikinsa, dan aikinsa ya tamir al-khususiyya, ta iya yi wa khususiyya ne naki, umarninsa fa tunda yace ku yi lalle ba khususiyya bane ba. Wannan kaida ce sanadiya, idza ta'arada al-qawlu wal-fi'lu fal-qawlu muqaddamun 'ala al-fi'li, wannan idan an yi hada su a aiki da su ta sai a rinjayar da magana akan aikinsa. Ina fatan ku rike wannan. Wallahu alam, yace wallahu alam. To bayan ya faɗi wannan magana da waɗansu shekaru, wannan tun a bugun littafin na farko kenan, a wannan bugun ƙarshe sai yace summa waqaftu ala hadithin sahihin, sannan daga baya kuma sai na samu wani hadisi ingantacce, ya amuru bi raka'ataini ba'da al-witri, wanda shi ma umarni ya kunsa cewa ku yi rakawoyi guda biyu bayan witri. Yanzu ta'arada al-qawlu wal-qawlu, inda an bar shi da an tare da alqawl wal fi'l wal qawl muqaddaman ala alfi'l amma an tare da alqawl wal qawl babu wani tarjihi yanzu mutakara dizai din sun zama ingantattu sai da ai kokarin jami'i kenan yace sun maqamta ala hadisin sahihin ya amuru bi rak'atayn ba'da al-witr faltaqa al-amru bil fi'l sai aikin annabi na cewa ya kasance yana yi ya hadu da maganar sa kuma cewa ku yi wa sabatat mashru'iyyatu rak'atayn lin-nas jami'an sai zanto shari'a ne yin raka'o'i guda biyun nan ga kowa baki ban tattawa bane na annabi wal amrul awwal yuhmalu ala al-istihbabi fala munafata to anan gurin sai mu ce umarnin da annabi yi cewa ku sanya karshen sallan ku da daddare ta zanto wutri bin wannan umarnin mustahabbi ne ba dole bane saboda gashi ya tabbata shi yana raka'o'i guda biyu bayan wutri kuma ya tabbata kuma ya ce ayi ina fatan kun fahimta sai ya zanto yi din ba haramci bane tunda gashi aikin annabi ya ce gashi kuma maganar sa kuma ta ce ayi amma cewa kar ku yi to wannan ba haramci bane ba sai dai a ce mafi kyau karshen abin da zaka yi daddare shine zo me aha amma wannan baya hana daddare kuma ka sake raka'o'i guda biyun nan amma inda zaka rashin yi din shi yafi dacewa amma in kai ba laifi kai ba wa kad karrasuhu fi sahiha Albani ce wannan hadisi kuwa na yi takarijin sa cikin silsilatul ahadisi sahiha shine jerin hadisi na 1993 walhamdulillah ala tawfiki mun ga magana akan sallar raka'o'in wutri kar ku manta mu muka ce da su shafa'i da wutri amma shari'a sunan su wutri gaba daya raka'o'in nan guda uku dukkanin su wutri ne shi yasa wani lokacin annabi na sallatan su da zama daya tahiyya daya sallama daya tun daga raka'an farko fatiha da sabbihi isma rabbikal a'la ta biyu fatiha da kul ya ba zai zauna ba ballanta na maganar tahiyya sai ya zo ta uku sannan ya zauna ya yi tahiyya ya sallama idan ka haka kuma ya yi in ka ga dama kuma ka yi raka'a biyu ka yi sallama sannan ka kawo tsaye ka yi sallama dukkan su dai sunan su wutri wannan kuma shi ma ya tabbata har ma Abdullahi dan Umar idan ya yi raka'a biyu wani lokacin kafin ya yi ta uku sai ya kirawo yaron sai ya umarce shi da wani aiki kai je kai kaza sannan ya tashi kuma ya ƙara ta ɗayan an gane ku an fahimta ku salatul jumu'ati me annabi yake karantawa a cikin sallar juma'a kana sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u ahyanan fi rak'atil ula bi suratil jumu'a wa fil ukhra idha ja'aka al munafiquna wa taratan yaqra'u badalaha hal ataka hadithul ghashiya yace annabi ya kasance a waɗansu lokuta raka'an farko yana karanta suratul jumu'a yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al aziz al hakim kenan zuwa karshe wa fil ukhra atayan raka'an kuwa sai karanta idza ja'aka al munafiquna wa taratan wani lokaci ya karau badalaha annabi idza ja'aka al munafiquna sai karanta hal ataka hadithul ghashiya wato raka'an farko ne fatiha da suratul jumu'a raka'a ta biyu ko fatiha da suratul munafiqin ko fatiha da suratul ghashiya an gane ku wannan hadisi ko Imam Muslim da Abu Dawud suka rawaito shi wa ahyanan yaqra'u fil ula sabbihi isma rabbikal a'la wa fil thaniya hal ataka wani lokacin raka'an farko fatiha da sabbihi isma rabbikal a'la raka'a ta biyu fatiha da hal ataka hadithul ghashiya Muslim Abu Dawud salatul idaini abinda annabi ke karantawa a cikin sallar idi guda biyu kana sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u ahyanan fil ula sabbihi isma rabbikal a'la wa fil ukhra hal ataka wani lokaci raka'an farko fatiha da sabbihi isma rabbikal a'la raka'a ta biyu fatiha da suratul ghashiya wannan Muslim da Abu Dawud wa ahyanan yaqra'u fihima bi qaf wal qur'an al majid واقتربت الساعة وانشق القمر ونلوك تركا انفرقوا فاتحة دا قاف والقرآن المجيد اركا تبي فاتحة دا اقتربت الساعة وانشق القمر شما مسلم دا ابو داود واحيانا شكنا يقاليكم دوانا شين اصال انك راتم فكينا واتكين صلى تا واتوانا شين صلى ايدي بتازي وطنا شروع دا اكي كرم تاواتو انا نونا wato ba wai in ka karanta waɗansu juma'ar ka ba ta yi ba ko idin ka bai yi ba duk abin da ka karanta na Qur'ani wato idin ka yayi kai fatiha kai sura ko wacce yayi amma idan annabi ya taɓa yin abu ko yaya kai ma ka jarraba idan ka jarraba kana mai itikadin koyi da annabi dan ya karanta sura kaza sai zanto akwai karin lada a kai wannan na ta'assubin nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jinazati sai kuma sallah ta gawa me ake yi a sallar gawa as-sunnatu an yaqra'u fiha bi fatihati kitab wa sura sunna ne cikin sallar gawa mutum ya karanta fatiha da kuma sura wannan cewa mutum ya karanta fatiha da bukhari da abu daud da nasa'i da ibnu al-jarud duk sun ruwaito wa sura cewa mutum ya karanta sura yace walaysati ziyadatu shadatan kama za'amat tuwaydiri imam tuwaydiri wato malam tuwaydiri wani babban malami na saudiya shi yace dadin cewa a karanta sura wannan shadda shi yana cikin abin da yace zai ci gyaran albani akai to yawa albani raddi kuma albani shi kuma ya kare masa raddi yace ka duba dan shi tuwaydiri yana ganin wannan cewa a karanta sura riwaya ce shadda albani kuma ya tabbatar masa almanci cewa ba shadda bace ba a cikin muqaddimar san inda mu karanta ba nan wannan rigima take da ko mukaddimar da ta sabon wannan littafin wanda gyare-gyaren da aka yi masa wajen gyara 12 ne ya gabatar masa yace hudu ya dace da daidai sauran kuma kuskure kaga adalci yace ya ci gyara yace har 12 ko kaza yace hudu kan ya dace hudu ko uku da yace ya dace da daidai sauran kuma sai dai ya karbi kayansa ba haka yake ba ga karin bayani to wannan haka malaman sunna suke da'ima amma ka ce zaka yi karantarwa ba zaka yi kuskure ba ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai karka karanta da haka idan ka gano kuskuren malami lokacin da yake karantarwa kada ka ɗauka gwaninta kai ba wata gwaninta da kai yanzu khilafin ka zai sa ka shigar masa da kuskuren yadda zai gyara ba ka shigar masa don cewa ka samu wani turida an ta takabbara alai ko alama a ci gyaransa wannan ba dama bane ba shi yasa duka haka malaman sunna dan shi ilimi kullun yana tafawur ne ci gaba yake akwai littattafan da yanzu an buga su da ba su fito ba akwai hidima da ake yanzu ga waɗansu littattafai waɗanda da babu su yanzu kuma duk ana fito da su kullum ilimi na abaka to shi yasa kullum idan mutum yana karantarwa to sai ta ƙarin bincike aibu ne ka tsaya karantarwa kadai baka karatu kana karantarwa kana karatu haka yake walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun baka zama malami rabbani sai ka karanta kana karantarwa kuma kana ƙara karatu kana karantarwa to allimuna alkitaba yanzu karantarwa kake kenan wa bima kuntum tadrusun kuma kana yin karatu kai da kanka amma idan ka je wata takarda ce da kace to ai mu mun riga mun gama yanzu kuma sai mu zauna mu ci albarkacin makaranta ko kai kai muku da wani littafi kace mun riga mun gama na ga littafi kaza ai magana kuma ta ƙare yanzu sai dai ci albarkacin makaranta ba ƙarin bincike ba abin nan to kullun sai ai ta jidali da kai da masu tasowa wato kullum akwai adab tsakanin mai karatu da mai karantarwa masu karantarwa in sun gane kuskuren malami sai su kisar masa ta hanyar da zai karba a boye ba wai don su nuna kansu sun gane kuskure ba kar su yi jayayya da shi a gaban jama'a sai a fahimci su suke su kunyata shi kuma in suka wannan sai zanto babu ikhlasi cikin ayyukansu kuma ba za su samu ladaba wurin Allah amma in suka same su da shi a gida ko a keɓance ko a rubuce ko menene da lahaja mai kyau to sai ya karba idan ya gyara sai ga an gyara dan in ba haka ba in malami ya riga zama karɓaɓɓe a wurin jama'a kai kuma ya zanto kana sassafula dan ka gane kuskurensa karshe ko dai ka faɗa mutane ba za su yarda ba dan an yarda da shi kai ko ba yarda da kai ba sai ka faɗi daidai ake yarda ba haka bane ba to kullum sai mun samu ikhlasi tsakanin masu karatu da masu karantarwa Allah ya sa mu ku karɓi zukatanmu annabi na karanta fatiha da sura a cikin sallan janaza wato ma'ana idan ya yi kafara ta farko kenan ina jin wannan matsala mun yi ta da tafsili a cikin littafin ahkamul janayiz duk wanda yake so fahimci sallar gawa mai ake karantawa farkon ta zuwa karshe kabarbari nawa ake yi mun karanta wannan filla daki da maganganun malamai da hadisai gaba daya lokacin da muke karatun ahkamul janayiz saboda haka sai ku nemi kasidin wajen masu kasid su binciko maka daidai wajen sai ka ji sai ka karasa da nan wa yukhafitu fiha mukhafatatan a cikin karatun sallar jana'iza annabi na ɓoye karatu wato ɓoyewa ma'ana baya bayyana karatu kenan fatihan da suran zai yi su a sirrance ba'da takbiratul ula kuma ana yin fatihan da suran ne a kabbaran farko ya ce Allahu akbar sai ya karanta fatiha da sura a sirrance idan ya sake Allahu akbar sai ya salati salatin annabi za ka yi idan kuma aka sake Allahu akbar sai ka yi addu'a ga mamaci Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina وعذرنا وغائبنا وذكرنا وانسانا har zuwa karkan abin da ya tabbata daga annabi ka saki Allahu akbar ko kai sallama daga nan ko ka karin addu'a sannan kuma kai sallama kabar bari guda hudu kenan ko wannan idan ka dauki mai salar kabbara hudu akwai annabi na yin kabbara sama da hudu har zuwa kabbara tara a sallan jana'iza duniya ta bar cikin hadisi yau in kai waccan gobe kai waccan jiban kai wannan dan ka mamaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka salaf suke in so karanta hadisi sai karanta hadisi mutum yaje sham ko yaje iraki ko ina ya dauko hadisi sai ya dawo gida ya zauna sai ya duba yaga cikin hadisin da na karanta wanne ne mun taba yin aiki da shi ba zakkar ilimi kenan wanne ne mun taba karanta su ba sai ya yi aiki da duk sai ya tabbatar hadisin ya kowanne wannan ne na taba aiki da shi wancan ma na aiki da shi wancan ma na aiki da shi sai kuma ya saki daukan guzuri sai kuma ya buga ya tafi musura yaje dauko wadansu hadisin ya dauko kuma ya saki tsaya kuma ya aiki da su yasa ilimin su ya albarka suna tarawa kuma suna aiki kuma suna kokarin karantar da wanda bai fahimta ba wannan hadisi Imam An-Nasa'i da Tahawi suka rawaito bi sanadin sahih tartilul qira'ati wa tahsinus sauti biha matashiyar magana ta gaba tartilul qira'ati tartilan qira'an qur'ani abinda ake nufi da tartili shine yin karatun a hankali da kuma jeranta kalma kalma wato ba da gaggawa da yawa ba dan idan kai karatu da gaggawa da yawa wannan sai ya bayi zuwa ga hadidiye waɗansu kalmomi ko haruffa baka furta su daidai ba amma idan kai tartilin karatu wannan zai sa kowane harafi ka bashi haƙƙinsa ka bashi siffar da ta dace da shi idan harafi yana cikin huruful istila da tafkhim kai musu tafkhimi in yana cikin nasar kai musu kowace siffa sai ta dace yadda ya kamata wa tahsinu sauti biha kuma ana bukatan kyautata sauti wajen karatun Qur'ani sautinka a yaushe yafi dadi a duba a ga sautinka yafi dadi lokacin da kake karatun Qur'ani wannan ibada ce kyautata sauti wajen karatun Qur'ani ga dalilai nan wa kana sallallahu alaihi wa sallam kama amarahu Allahu ta'ala yurattilul Qur'ana tartila la hazzan wa la ajalatan bal qira'atu mufassiratun harfan harfa حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى النبي أكثر تنفر يد الله يأمر تيش يرتل القرآن ترتيلا ينا جيلن القرآن متكر جيلن تاوى ينا كوتتا حرف القرآن متكر كوتتا لا هزا ولا عجلة بايا ققاوى بايا ثولي bal qira'atun mufassiratun yana yin qira'a ce mai hada da fassara harfan harfan abinda yake nufi da harafi annan kalma kalma kun gane ko qira'atun mufassira qira'a mai fassara abin nufi da qira'a mai fassara inda kana jin larabci ka saurari karatun annabi to kowace aya zaka ji ka fahimci sakon da yake ci safani in ana yi da gudu kafin mutum ya je ya karanta wannan kalma ya ci gaba kafin ka turo ma'ana wancan ya riga ya wuce ka da yawa amma qira'a mufassira wadda take ga fitar da makharijul huruf sannan ga tsayawa inda ya dace a tsaya ga kuma farawa inda ya dace a fara wani lokacin yin waqafi inda bai dace ba sai ya bata ma'ana ko tashi daga karatu daga inda bai dace ka tashi daga nan ba sai ya bata ma'ana to amma qira'a idan ko ina kai waqafi inda ya dace in numfashinka ya yanke kai wakafi kuma ka faro daga inda ya dace inda zai haɗe ma'ana ta bada kyau to wannan sai ta zanto qira'atun mufassiratun qira'a haɗe da tafsiri ga mai jin larabci amma idan ko ina wakafi kake yi inda bai dace ba da inda ya dace ko kuma baka fitar da makarin huruf to babu inda za ka kira ta zanto mufassira dole sai da fitar da makarin huruf kuma mun sani da alqur'ani an saukar da shi da harshen larabci babu yanda za a yi ka furta larabcin Qur'ani daidai sai in ka san bakaken nan larabci guda 28 daga alifin zuwa ya'un a ina ake fitar da su kuma yaya kamata a yi furci da su ka bambance tsakanin waɗanda suke ma'abuta kusanci don kar ka haɗa wannan da wannan tsakanin ainun da ainun a wato alhamza ko alif da tashi ka bambance shi da ainun kafa wannan a wannan a ka bambance tsakanin ha ha karami kenan da ha ha babba kenan wajen furci duka bambance su ka bambance tsakanin sinun wato sa da kuma sadun wato sa da kuma wato ainihin sa'un wanda muke kiranta cha a Hausa sa fasa fa dole ka bambance sojan karatu don wannan shi ne sa kira'a ta zanto mufassira wannan sa wannan fa wannan kuma sa kaga bambancin su kenan ka bambance tsakanin zalun da za wato zal kenan da kuma zadi ka bambance tsakanin fa wato ta musu hannu da kuma ta wato ta kenan da kuma da saboda suna kusa da mafita sai ya zanto in baka yi hankali ba ka ba wannan siffar wannan ko ka kwatanta wannan da wannan sai ma'ana ta lalace wajen karatun alqur'ani koyan wannan aurin mai karatu dole ne matukar ya samu malamin da zai karantar da shi duk wanda baya bambance wannan kuma yake karanta qur'ani matukar ba malami ya rasa ba ragwancin sa ne to kada ya dauka cewa baya dalili wajen Allah dole sai mutum ya iya wannan idan baka iya ba wancan bai iya ba wancan bai iya ba wancan bai iya ba ga malamai kun ce a samu na karatun qur'ani bai yi ba ko haka kudi ku dauko malamin da zai karanta kuma ku samu shi albashi idan aka yanke muku wuta kwana uku a unguwa ba kwamiti yake ba je ne fa haka da shi ruwan sun yi sai yake yin kwamiti da shiga aljanna komai na duniyar ka idan ka rasa sai ka haɗa kai kai da masu bukata irin naka don ku cimma nasara idan da ake kungiyoyin tololi kungiyoyin yan sayar da manja kungiyoyin masu noma kungiyoyin ƙananan manoma manyan manoma yan ƙananan yan kasuwa manyan yan kasuwa duk dan a cimma manufa ta me ta duniya to ka jahilci wani ba addini kuma sai ka ji haɗa kai da wanda yake da wannan matsalar ɗin da ka danku ne a unguwar ku kuna da masallaci gashi nan araba a karatu ba ku iya karatun qur'ani ba matan ku ba su iya karatun qur'ani ba ɗayan ku ba su iya ba sai ku zuba sarautar Allah ido ga malamai a gari ko babu a garin ya kamata ya zama wajibi ku fitauci ku je ku dauko malami a wani gari ko da contract ne ku yi da shi zo ka ba mu karatun shekara ɗaya dan ya kasance mun iya Fatiha da zamu yi sallah da ita da kuma izu biyar na kasa ku yi contract da shi a wata nawa zamu baka ko da bazo gare shi zai ko da zai nemi hutu a wurin aiki ku yi contract da shi ya zo kuma a tsara karatun yadda ku wannan dole ne in mutum zai addini amma mun dauki addini da sakaci da wasa kawai saboda haka sai mutum ya tashi ya yi shekara 60 a duniya 50 amma bai iya karanta littafin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk hirar duniya da shirme mutum ya iya duk siyasar duniya zaka iya yin tahalili a kanta kowane irin abu zaka iya yin forecasting dangane da matsala kaza da matsala kaza ka rinka hasashe dangane da wani abu zai faru amma ka kasa kanka hasashe da zaka karanta fata daidai to wannan in ma mutum ya ce na san aljanna ai hirin ki aljanna ba da addu'a ba kawai Allah samu aljanna ba da haka ake shiga aljanna ba sai da aiki da za an bi makano ya manuna hatta kana yurattilu surata annabi ya kasance wani lokaci yana jeranta karatun sura daki daki hatta takuna atwala min atwali minha hatta zanto ta fi tsawo sama da sura da ta fi tsawo saboda me ya jeranta karatun a hankali a hankali sai ya karanta idza jaa saboda yadda ya tsaya jiranta ta sai ka ji kamar tafi wailul likulli kuma da sulluma da tsawo ko ya karanta lam yakun allazina kafaru ka ji kamar tafi suratul juma'a tsawo saboda yadda ya jiranta karatun ta ba da gaggawa ba sallallahu alaihi wasallam da haka babban makasudi wajen karatun qur'ani ba wai yi da yawa a guje tar ka zuba ba yi daidai shine abin da ake bukata yi daidai ko ba yawa da kai izu goma guje farar baka fahimci komai ba ka karebe qur'ani gara ka tsaya kai izu bila fiyayyu ya fi lada wajen Allah wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa yuqalu li sahibil qur'ani za a fada wa ma'abucin alqur'ani a gobe kiyama iqra'a wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha za a ce da makarantin qur'ani mai yawan lazuntan karatun Qur'ani a ce ikra wartaki karanta ka kare matsayi ya riga ya shiga aljanna ba to aljanna kuma ya bene ne to karatu kuma shi ne suka rasa sa benen sama wanda ya sauke ba daidai yake da wanda ya karance izu 50 wanda ya izu 50 ba daidai yake da mai 40 mai 5 ba daidai yake da mai 1 za a ce ikra wartaki karanta yi sama kana ƙara karatu ana ƙarayen sama da kai kana ƙara karatu ana ƙarayen sama da kai inda karatun ka ya tsaya ka kuma nan matsayin ka zai tsaya cikin aljanna wani ya zo ya wuce ka sai ka ga ya wuce maka gaba ya daga ma hannu ya yi gaba shi kai karo kana nan baya ikra'a wartaqi kama kunta turattilu fid dunya kamar da kasance kana jera karatunka a duniya yi shi yau a lahira don ya baka matsayi ya ƙara wa matsayi cikin aljanna. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin takra'uha, masaukinka gidanka ƙarshen ayat da zaka karanta. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahabu. To dan Allah mai yafi wannan falala, mai yafi wannan daraja, inda duk mutane ko ina a bude karatun Qur'ani ai ba hasara akai ba, babban alkhairi mutum ya jawo wa kansa. Ko wace unguwa bude karatun Qur'ani ko kowane masallaci na kamsu salawat, inda zaka samu mutane 40-50 su tsara wani malami ya karantar da su Qur'ani ko da su biyu ne a mako, mai yafi wannan alkhairi? Ba abin da yafi wannan alkhairi. Ko ba sai an jira an ce malami ya karantar ba, yau matsalolin rayuwa suna da yawa. Yadda ku mutane kuke da matsalolinku, kake bukatan abinci, kake bukatan sha, kake bukatan matar da za ta dauke makewa, malami shi ma ba mala'ika bane, yana bukatar wannan ababen da kuke bukata. Duk abin da ka sani kana so na rayuwa ka ji daɗi, kar ka ce haramun ne a wurin malami. Mu a kasar Hausa ne muke dauka, ah to malam kuma, malam shi kana ji daɗi, shi an halicce shi ne zai sha wahala. Yadda muke son mu ji daɗi, haka malam ke so ji daɗi. Sai dai kila shi ya dan fi mu kana'a ne, amma bukatar akwai ta, ba a cire masa wannan bukatun ba a matsayin sa na bil adama. To shikenan sai mu ce zai mana karatu kyauta mu da ƴaƴanmu da jikokinmu da kowa, a'a, in ya samu dama ya mana kyauta saboda yana da wata sana'a, wannan haka haka shikenan. In ya rasa dama, ya rasa lokaci, kar mu yi zuciya mu ce a to malam ma ya ci karantarwa ya ki mana kaza, sai mu duba me yake yana shi, sai wallahi na tafi kwalanne neman abinci. To ba mu koda yi ne bi ne a mako, karkaje kasuwa mu za mu biya wannan yinin na abin da zaka samu a kasuwa. Babuka malamai suka yi cikin littattafai na ulumul qur'ani kan wannan matsalar, hatta Ibn Kathir a cikin tafsirinsa kan wannan matsalar sai da tsaya ya bayani ya tsitsife ga yadda ya kamata a yi. Malamin karantar da addini za a biya shi ko ba za a biya shi ba, duk sun yadda za a biya shi. Tamam, mu iya fata abu shikenan, sai mu tsaya mu tutu, mu iya karatun qur'ani sai mu tsaya mu tutu. Kowane irin abu na rayuwa, abinci ko shirki, yadi sai idan ana yayi wani lokacin sai ka aike daga nan zuwa Saudiya, kai na ga wani yayi yadi kaza ana yayinsa a sayo mu. To ya kamata mu yi wa kan mu gata game da wannan. Ba wai ibada yake aljanna ba, ai za ka karanta ne idan ka nuna matsayinka. Ibada a nan gidan duniya, can gudun sai hisabi kawai. وكان يمد قراءته عند حروف المد النبي نجان صوت تاء ولين حروف المد حروف المد سوني واو دا ياء دا كما الف الالف المفتوح ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها ودنن سوني في كلا حروف المد علم التجويد وان دك عند اكا جاء صوتي تو داي daga cikin su aka ja alif abin da ke kafin ta lalle zanto mai fataha ya abin da ke kafin ta lalle zanto mai kasra wawun abin da ke kafin sa lalle zanto mai dhamma a inda suka samu wannan to sun zama huruful maddi kenan kuma sune ana hawanta ke kira huruful illa to kuma sai wawun da yaun ta iya zantowa kuma harfalinin su biyun su zanto harfin lin idan wawun ita kullun abin da ake so abin da ke kafin ta zanto mai dhamma to ta zama harful maddi kenan yaun abin da ke kafin ta zanto mai kasra ta zama harful maddi kenan amma idan wawun da ya'un ya zanto fataha ta riga yasu to sun zama hurufin lin kenan kuma a lokacin kamar min khawf wawun gashi fataha ta riga ita afayif rihlatu shita'i wa sayf kaga ya'un gashi fataha ta riga ita to a sa'ilin nan sai ta zanto harful lin ba harful maddi ba annabi ya kasance yana jan harufan maddi idan ya zo cikin karatunsa fayamuddu bismillahi sai ya maddi akan bismillahi wato wannan lallan zai ce lahi ba bismillahi ba bismillahi maddi kenan wayamuddu arrahman ya maddi akan kalmar arrahman ba zai ce ba arrahmani ko arrahman wayamuddu arrahim zai maddi akan kalmar arrahim ya jaya wa nadid haka kalmar nadid wa amsalha da makamantansu duk annabi da yin maddi akan su ma'ana dai idan ka samu harfin maddi annabi zai maddi sai dai maddi din yana sa bamban ko ya zanto maddul asli tabi'i musibi ko ya zanto maddul far'i maddul far'i kuma shi ne dukkan maddu da ba asli tabi'i ba biwafi zalika almaddul ja'iz almunfasil wal wajib almuttasil lazim wanene duk kuma a daican kamar yadda sharhin sa yake cikin littafin tajwidi amma dai ka san maddi din guda biyu ne almaddul asli wal maddul far'i wato maddi wanda yake na asali da kuma maddi wanda yake reshe ne waɗansu kuma suna karkasa shi ne dangane da ƙarfi ko rashin ƙarfinsa sai su karkasa shi gida hudu ko biyar su ce aqwal mududi laziman fa muttasil habba wani gama wani na ce aqwal mududi ban karasa baitin ba ka tsaye da ni aqwal mududi laziman fa muttasil an gane ku sai ne fa ja'izun fa zuntisalin fa badal aqwal mududi laziman fa muttasil kaga maddi da yafi kowanne karfi shine maddul lazim daga nan gudan sai maddul wajib daga nan gudan fa'aridun sai maddul arzul sukun fazul fisalin sai maddul ja'izul munfasil fa badal sai maddul badal to duk wanda ba wannan ba kuma zai zama to maddul far'i ne mutsibibi ne amma maddul wato maddul asli kenan mutsibibi wannan kuma shine wanda yake nabin da din allazim saboda mutsin shi da ne ga wurin dukkan qurra alwajibul muttasil duk qurra'u sun yi tarayya zai fi haraka biyu sai dai zai a hudu ko zai kai biyar ko shida shine suka yi safari amma dai ya wuce haraka biyu don haka suke sai masa wajib al'ardu lisukun duk sun yadda motsi biyu ko hudu ko shida fa zuntisal maddul ja'izul munfasil kenan fa badal sai ko maddul badal ka ce mai ai ba ya ce a cikin karatu bane ba ya ce maka a cikin karatun sallah ne abu ce muka cikin karatun sallah ba yana fadin kira'ar annabi dai ga yadda take yana jam bismillah amma ya ce cikin sallah ko wajen sallah a karkashin wannan ba za ka fahimci cewa yana karanta bismillah a zahiri ba tunda bai ce maka ma cikin sallah ba kawai yana maganar kira'a ne haba tasirin sauti bil qira'ati kina ba tasirin sauti bil salati janaza ba ya zai haka wannan kuma tashin magana tartilul qira'ati wa tahsinu sauti bi madha bil qira'ati to shi ne tahsinu sauti biha wannan hadisi na karshe bukhari abu daud kenan wato lamba ta biyar da lamba ta shida ko bukhari fi afal al ibad bi sanadin sahih na karshe kenan al bukhari fi afal al ibad wa kana yaqifu ala ru'us al ayi kama sabaqa bayan annabi ya kasance yana tsayawa a ƙarshen ayoyi kamar yadda bayaninsa ya gabata can baya wato duk inda annabi zai ƙarshen aya zai tsaya ya numfashi baya haɗe ayoyi biyu lokaci guda idan ya alhamdulillahi rabbil alamin zai tsaya arrahmanir rahim maliki yawmiddin baya haɗewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin baya haɗewa ƙarshen kowace aya zai tsaya haka tsarin karatun annabi idan ka haɗe ja'izi ne ba haramun kai ba amma ka bar abin da ya fi dacewa ya zanto tarkul aula ne kai amma yin sa ɗai shi ya fi dacewa in ka haɗe kuma baka yi wani haramci ba suka ce inda za ka iya sauke Qur'ani a numfashi ɗaya ma ba wani haramci da kai ga fili ga mai doki sai kai dai wa kana ahyanan yurji'u sautahu wani lokaci annabi na yin tarji'in sautinsa wato tarji'in sauti shine sautin sai ya rinka raurawa haka kama fa'ala yawm fatihi makkah kamar yadda annabin yayi haka lokacin bude makka yana karatu wa huwa ala naqatihi yana kan taguwarsa yaqra'u suratul fatih yana karanta suratul fatih inna fatahna laka fatahan mubina sallallahu alaihi wasallam qira'atan layyinatan karatu mai taushi wanda zaka ji na ratsa jikinka wato da kyakkyawan sauti kuma dalla-dalla daki-daki kuma yana jujjuya sautinsa yana kai kawo haka ku rinka yin hakuri in gama dan Allah ku rinka yin hakuri yayi lamba daga kasa min at-tarji'i qala al-hafiz idan aka ce yurji'u sautahu mana yace yana daga cikin abin da ake kira at-tarji'u qala al-hafiz ibn hajar yace huwa taqarubu durubi al-harakat fil qira'a wa asluhu at-tardidu abinda ake nufi da at-tarji'u taqarubu durubi al-harakat fil qira'a wato ainihin yadda yake salo daban-daban na tabbatar da haraka akan harufa an gane ku wani lokacin ya daga murya wani lokacin ya yi kasa da ita shine tarji'i cikin karatu wa asluhu at-tardid abinda ake nufi da at-tarji'u dai shine at-tardidu tarji'u sauti kuma gashi nan tarjidu fil halqi sautin kai kai kawo a cikin makogaro an gane ko to amma yadda ake bukata a yi shi mutum ya yi shi a matsayin ɗabi'arsa ba takallufinsa ya yi ba zaka ji wani haka ɗabi'ar karatunsa da ya ji da kaji karatunsa haka yake yana da tarji'i na sautinsa. Wani kuma yana da shi daga lokaci zuwa lokaci, ya danganci samun karsashi ko rashin karsashi. Wani lokaci zaka ji kai kanka kira'an ka tafi dadi a wata rana sama da wata rana, to ya danganci kwanciyar rai da walwala da kake da shi a wannan ranar. Wani lokacin kuma duk tadabarci ya danganci bacin rai da matsalolin rayuwa, ko ka je ka sha wahala layin fitir, ko mashin ya baka wahala, ko mota ta rikita ka, ko matsalar duniya, sai duk abubuwan karsu rikici. To wannan tarji'in sauti haka waɗansu ɗabi'ar sun ke. Idan kana sauraron waya Abdullahi Khayyam a cikin sauti ya wato izatul Qur'an, zaka ga karatun sai ki ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tazhalu kullu murdatin 'amma arda'at. Haka zaka ji karatun sa. To wannan shine tarji'i, sautin yinka abin da rawawa haka. To halittar kai idan tana haka wannan babu laifi. Ha kuma idan nishadi da kwanciyar rai ta sa ka haka babu laifi, amma kai takallufin sa baka da shi. To wannan babu guda a cikin ilimin tajwidi wanda suka ce bid'a ne, ko irin tangimin nan da ake na gasan karatun Qur'ani, irin wanda Abdul Basir ke yi ana Allah, yawanci a gidan mutuwa yake bid'a ne. Su ka san Musulmi sun fi kowa bid'a. Da an yi mutuwa yanzu, farkon abin da za a fara yi kafin jana'iza sai a nemo wa shi shahararren kari a garin nan, sai a je a yi cinikayya da shi. Zai zo ya kana karanta Qur'ani da mutane su taru, ana ta karatu ana taruwa, har a gama taruwa sannan a yi sallan gawa a ji abin da shi. To wannan karatun da suke ana ta wannan Allah za ku ji, duk aurin gawa yake yin sa bid'a ne. Shi kanta karatun ka san ba ikhlasi a ciki, kawai gwaninta ake da telele da Qur'ani. Na amfanin wannan, an fahimta da kyau ka gano Qur'ani inda bai dace ba. Ba wanda suka jarrabu da wannan irin mutanen Misr da mutanen Pakistan da India. Su yanzu mutanen Pakistan da India galibi ko sallan tarawihi ta illi mai baya wannan, to baya da kasuwa, ba wanda zai tara wajen sa. Amma haka za a rinka yi, ana wasa da Qur'ani ana wannan kuskure ne. Ana ta karanta Qur'ani bigin takalluf a ɗabi'arka. Akwai lokacin da zaka samu nishadin ka ji sautin ya zama haka, ba wai tsaya ka kallafa bane, ba wun matsanta kanka kai ba, wannan to duk ana buƙatar shi. وقدر كان عبد الله بن مغفل ترجيعه هكذا. عبد الله بن مغفل يا هكيتو من الترجيع عند النبي في اتكين كراتو هكذا سي الهمزه غدا اوكو وتمر غدا سك الهمزه غدا اوكو اقطع قال الحافظ في شرح قوله ا الهمزه غدا اوكو دي ضد علامه المد اكنسو بهمزه مفتوحه بعدها الف كو تيد الهمزه مي فتحه باين تغا الف ا هر غدا اوكو wato zanto a matakin farko yadda sautin ya daban, a mataki na biyu sautin daban, a mataki na uku sauti daban, ya zama kenan shine tarji'i. Kila sautin ya yi sama yau ƙasa kafin ka kammala maddi, kun fahimta da kyau. Shine bi hamzatin maftuhatin ba'daha alifun sakinatun thumma hamzatun ukhra. Wa naqala Sheikh Ali Al-Qari, Sheikh Ali Al-Qari ya hikaito ya ruwaito mislahu kutan kucinsa an ghairul hatib. Amma daga wani wani malamin da ban ba hafiz ba sun makala yace wal azharu annaha thalathu alifatin mamdudat, wato alifin maddi ne guda uku aka ja su, to shine ya kafa maka su guda uku na haka. Wato kullun shi yasa karatun Qur'ani hanyar koyon su shine ga ta da malami, amma a rubuta haka yadda aka yi shi ba za mu iya ganewa ba in malami zai fassara. Shi yasa duk malaman Qur'ani sun yadda hanyoyin koyon Qur'ani guda uku ne, kuma ta farko ita ta farko ce inganci, sannan ta biyu, sannan ta uku ta ƙarshe, banda ita babu wata hanya ba wannan ba. Hanya ta farko ta koyon Qur'ani shine at-talaqqi min fami shaykh, wato malami na karantawa kana kallon bakin sa da yake fitar da haruffa. Idan ya karanta ma gurgudan darasin ya maimaita ma soyayya da zaka iya, kai kuma ka maimaita a gaban sa don ya gyara maka inda kai kuskure, inda kai daidai tabbatar da kai. Wannan ita ce hanya mafi inganci wajen koyon Qur'ani. Daga nan hanya ta biyu, ka zo wurin malami ya karanta maka, ka ji kana son ka karanta suratul juma'a, ya karanta maka daga farko zuwa ƙarshe, ya karanta su adadin da zaka iya, sai kuma ka tashi ka tafi gida ba tare da ka maimaita a wajensa ba, ka je ka yi ta ijtihadin ka. Wannan ta biyu kenan, bata kai waccan ƙarfi ba. Dan yanzu nan gurin zaka je gida, kila ka tuno abin da ya maka, kila wani wurin ka yi kuskuren ka. Na haka kuma wajen kuskure ba mai gyara, ka riga ka gama da nan. hanya ta uku shi malami ba zai karanta ba, yana ya dogara da ka'ida da baki sai ce karanta mun, kana karantawa shi kuma yana ji inda kai kuskure gyara ma, inda kai kuskure gyara maka, to wannan ita ce hanya ta uku. Banda wannan babu wata hanya ta hudu wajen karatun Qur'ani, sai ka duba wata hanya kake wajen karatun Qur'ani. Dole sai wannan at-talaqqi ita ce hanya duk malaman tajwidin duniya sun yi ittifaki a kanta, dan shi kanshi Annabi da wannan ya koyi karatun Qur'ani. Malaika Jibril aka turo ya karantar da shi, har Annabi na sauri Allah ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jara bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayana. Aka ce Annabi dai ne gaggawa ya bari malaika ya kammala sannan shi kuma ya karanta, in malaika ya karanta shi kuma sai ya karanta. Amma in malaika Jibril da ya faro farkon aya kafin ya kai karshe sai Annabi ya tafi farkon ayi, Allah ya dakatar da shi ya ce wala ta'dil bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Kuma duk ramadanan duniya sai Annabi yazo, sai malaika Jibril yazo ran Annabi sun yi muraja'a na qur'ani, wani lokacin malaika Jibril na karanta Annabi na saurare, wani lokacin Annabi na karanta malaika Jibril na saurare. A shekarar da Annabi zai bar duniya so biyu aka muraja'a na qur'ani gaba ɗaya sun farko zuwa ƙarshe. Annabi ya ce nan na fahimci cewa to ajali na dai kuma ya kusa kenan. To dai ya zato Annabi sai aka turo malaika ya karanta da shi, kai ya za ka iya karanta qur'ani da tayar da baki. Akwai waɗanda suke dogaro da iya karatu da rubutu na larabci, ya iya insha'i, ya iya khattul imla'i, ya iya menene, sai ya ɗauka tayar da baki kawai zai sa ya karanta qur'ani. Malaman tajwidi ba su yarda da wannan ba, malaman qira'a ba su yarda da wannan ba. Ka'ida shi ne at-talaqqi wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim, ko da kai sai kuka yi juzu'u amma, sai kuka yi juzu'u tabara, kun ga kai juzu'i guda biyu a cikin alqur'ani kowanne a gaban malami. Lokacin da ka je juzu'u tabara sai ka ka kai matsayin ka san baki, kuma ka san nunus sakina da tanwin, kun karanta littafin hidayatul mustafid, sai ka yanke da malami sauran kuma kai ta dorawa kanka da kanka. Wannan ma ba a yi da wannan hanyar ba, dole kai kuskure cikin karatun. Duk wanda ya sauke qur'ani a wannan tsarin komai irin yadda yake tajwidi na kalubalance shi yazo za a ci gyaran sa, ba wai alfahari ba, ba wai alfahari bane ba, yazo za a ci gyaran sa, ya gamu da malaman da suka san qur'ani za su gyaran sa. Saboda akwai kalmomi yadda ake bayar da su a karance sabani da kake bayarwa, akwai harufa da za a samu masu dangantaka da juna wani lokaci ko makwabtaka da juna, a maimakon kai wa harafi haraka sai kai masa tsauri saboda yayi kusa da harafi mai tsauri wani lokacin, a maimakon kai masa tafkhimi sai kai masa tarqiqi saboda yayi kusanci da harafi mai tarqiqi, ko a maimakon kai masa tarqiqi sai kai masa tafkhim dan yayi kusanci da harafi mai abin nan mai tafkhimi. Lokacin da muka ji jami'ar Islamiyya a ajin farko, kaga dama yan kullatul Qur'an dukkan su a tsaye ne, amma wani malami da ya zo fara karantar da mu qira'a tunda su kada dama za su karantar da kai tajwidi ba, suna ganin ka riga ka iya tun a gida ka'ida kawai kin, da ya zo fara koyar da mu qira'a duk ma da zai fa da ya karshe dai sai ne samu na extra lesson da yamma dan ya karantar da mu tajwidi. Tajwidi da wadansu sun karantar su ma malamai ne, ana ganin shine Sheikhul Islam a garin sa kafin ya shi kawai dan dagaji ne, kawai mai ido dane a garin makafi ya ta yawo da bazansa, kawai ana ganin cewa ai ba dama ne wani, ba wani ba dama, kawai ku ne buku yi karatu ku kuma kamo shi tunda ba tuni fi cike nan sai ta cin karansa ba babbaka. To shi yasa ka'ida shi ne kowace sura sai ka ɗauke ta wajen malami har ka sauke, ba ka cewa na yi izu goma wannan na haddace tsawo kuma na iya tajwidi can zan sauki baki, ka'idar dole sai ka yi talaqqi, ka'idar kenan at-talaqqi. Yanzu waye ku yi talaqqi? Kafet ba malami bane ba, saboda menene ba zai ansa maka tambaya ba, ba haka bane ba, ba zai ansa maka tambaya ba. Kuma inda za ku gane talaqqi akwai ababen da babu yanda za a yi ka iya su sai ka kalli malami. Idan za ka yi rawum ko za ka yi ishmam ya za ka yi ka iya ta fuskar kafir? Dole sai da talaqqi, malami ya faɗa ka ji. Wa rawmuka isma'ul muharrak waqifan bi sautin khafiyyin kull danin tanawwala. Kaga rawm shine annutuku bi ba'd al harakati bi sautin yasma'uhu al qaribul mutqi dun al ba'id. furti da rabin wasali ba cikakken wasali ba. To in baka taba koya ga malami ba, ya za ka yi ka faɗi rabin wasali da bakin ka? Bi sautin yasma'uhu al-qaribul musghidu al-ba'id, da wani sauti wanda ke kusa zai ji amma banda wanda ke nesa. Duk wanda ke kusa zai ji haraka kai, amma wanda ke nesa zai dauka daya daure kai. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Kaganan wurin kaji na yi harka. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Duk na yi harka. Da wannan duk zasu, amma duk wanda ke can nesa ba zai ji ba. Ihdina siratal mustaqim, sauri kenan, saboda nan ba a yin rauni. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دبروني أنا أما إن داك سامو حركة وسلنك ستواك سامو ضم زائيا أبنى سيكما إشمامي وإن شباب ما سوتي إشارة نكوي. والإشمام إطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيسهل. لا صوت هناك فيسهل. واتو kawai idan ka zo ka daure nunun, kana daure ta kuma sai kai ishara da baki wanda ke nuna nunun din nan tana da ramma ne, mai kallon ka zai gane, wanda ko bai ganka ba zai gane ba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yanzu dukkan wurin kun gani, amma wanda yake waje bai san me aka yi wa dariya ba, to ya zai iya in kasa yake ji? Amma duk nan kun gani, to nan gurin duk karshen da yake akwai bamma, bayan an sami harful mad an samu bamma, za a iya wannan ga ya'ul maddi kuma baya ga bamma, nasta'inu kenan. To sai kai abin nan ishimami, shine nuni da baki. Wannan ɗaya daga cikin ishimami kenan. Akwai ishimami bi ma'ana khaltu harakatin bi haraka, ko khaltu harfin bi harfin akhar. Akwai ishimami wanda ke ɗaukar ma'anan cakuɗa harafi da harafi, ko cakuɗa haraka da haraka, cakuɗa haraka da haraka, wasali da wasali. Ka zo ka yi furuci da abin da yake ba bamma ba, ba kasara ba. Huwa an tukhlisa dhammatan fatha a al-kasra, wato laysat dhammatan khalisa wa laysat kasratan khalisatan. Juz'u dhammi muqaddam wa huwa al-aqal, wa juz'u al-kasrati mu'akhkhar wa huwa al-akthar. To wannan ismami kenan. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم قيل كذا إتبا ضم با إتبا كسر با قيل ضم كفار جبتر وا إتسي إركدن سنن كسر الكرسي إتسي تفيوا تون إسمامي كنا. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وحيل وغيظ وقيل وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كثرها ضم الرجال لتكمل. وقيل بإتمام وهيل كما رسى وسيئة وسيئت كان راويه أنبلا. وهو بعض الأرضي الله ترسيك مجرد إمام الشاطر فكاك تقولنا سيدة مالمي سيدة مالمي أمبا مالمي ذاك كأي ونه تقوم أقويس على قرآني ثم ميتو إن ذاك ونكرا يا ذاك كويا باترد مالمي با كاتت كوجه مكونا سيكرا سيأكي ماكي shi sa karin mu ɗauka ƙur'ani kawai wasa ne, kamar yadda mutum zai ɗauki littafin ruwan bagaja kawai ya iya karatu, shi kenan ya karatu da rubutu, ba haka ƙur'ani yake ba. Dole sai ga kaga malami, dole sai mutum ya sauke kuma ya bada lokaci sai mutum ya iya. Wa kana ya'muru bi tahsin as-sauti bil ƙur'ani, annabi ya kasance yana umarni da kyautata sauti a wajen karatun al-ƙur'ani. Fa yaqulu, annabi yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum, فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. يتي زين القرآن بأصواتكم ككاوات القرآن دا صوتكم أجداء تنسسب ودكان كا كوتة صوت إذن كإن صوتي ميكو كوي حالتان كباكرة صوتي ميكو سيك قادروا القرآن رشن دائر دندنو أما إن كان دا صوتي ميكو سيك قاروا القرآن كو تنكم كقاد صوتي يا دائي أنا صغالو أنا جن دائي yanzu da aka zo kiyamul leli aka samu ga wani gawartaccen muhaddacin alqur'ani amma ba da sauti mai dadi sai mutane su gaji amma idan aka samu mai sauti musamman mai tafannun cikin sauti wanda dama halittansa ne wannan sai ayi raka'a 19 ma duba gaji ba sai ka karanta izu bi ka ji da nishadinka zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana shi sauti kyakkyawa yazidul qur'ana usnan yana ƙara ma Qur'ani kyau din. Wannan Bukhari rawaito shi ta'alikan wa Abu Dawud wa Darimi wal Hakim wa tamam ar-Razi bi sanadaini sahihaini hadisi ne dai ingantacce. Malai ce tambihun in qalaba al-hadith al-awwal ala ba'd ar-ruwati. Hadisin farko ya jirkice ma waɗansu marwayata farawahu sai suka rawaito shi bilawdin sai zayyinu aswatakum bil Qur'ani. A maimakon zayyinu Qur'ana bi aswatikum ku yi wa Qur'ani ado da muryoyinku sai zanto Qur'ani shi za a yi masa ado da murya din sai suka jirkita shi ya zanto zayyinu aswatakum bil Qur'ani ku kawata sautin ku da alqur'ani sai zanto sautin ka zaka yi wa kawa da alqur'ani to wannan sun yi ikilabul riwayan ne ba haka riwayan take ba kun gane ku malai ce huwa khata'un bayyinun riwayatan wa dirayatan wannan kuskure ne a zahiri ta fuskar riwaya hatta ta fuskar abinda hadisin zai karantar in an dauke shi a jirgitan wa man sahahahu fa huwa aghra'a fil khata'i to ba wanda ma yafi nutsewa cikin kojin kuskure sama da wanda ya inganta wannan riwayan kuma an gane ku li mukhalafatihi lil riwayat as-sahihati al-mufassirati fil bab saboda kasancewar riwayoyi da suka zo a wannan babi na kawata al-qur'ani da sauti wato a wanda suke fassara wannan riwayan bal huwa misalun salihun lil hadith al maqlub wannan zaka iya kawo shi a matsayin hadith al maqlub idan kana karanta da masalal hadith idan kai ta'arifin hadisi maqlubi sai ka kawo shi a matsayin misali an gane ko wa bayyana hadha al ijmal al ahadith menene wa bayyana hadha al ijmal fil ahadith al da'ifa wannan magana da ne ta ji a jawlace anan bayanin ta fillah na cikin sulusul al ahadith al da'ifa jerin hadisi na 5328 shekul albani kenan sun dade da yin hidima duk sun rubuta sun ajiye idan aka yi sabon littafi sai a baka reference da wanda ya wuce shekara 30 ko 40 baya wa yaqulu inna min ahsanin nas sautan bil qur'an alladhi idha sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhsha Allah annabi yace yana daga cikin mafiya kyawun sauti wajen qur'ani mutumin da in kun ji karatunsa za ku kyautata masa zaton lallai na tsoron Allah to kaga akwai sautin da zaka yi mutane su fahimci lallai akwai kakala ce akwai wanda zaka yi za su gane halittan ka ne kuma su ga cewa kila ma ka rarrawa da sautin ka ba dan kowa dan saboda tasirantuwa da wata aya da ka karanta akwai lokacin da zaka ji ka wuce ayar a cikin karatunta sakon da ayar ke bayarwa in kana jin larabci sai ya sa ka tasirantu sautin ka ya zama wani iri daban to wannan shine idza sami'tumuhu hasibtumuhu yaksha Allah inda za ku saurare shi za ku kyautata masa tallan ladin tsoron Allah to wannan shi fa kowa kin sauki ba wanda kawai a kokari yake koda ba haka ba dai ya burge ko ya kakalle sai ka gane idan mutum ya kakalle sai ka gane in kana yawan sauraron Qur'ani to ba za a cika da bugun ba da jin karatun wani kace to yau dai kan wannan karatun gaskiya akwai talaci daga jin wani karatun ka san cewa kawai kakala kai to shi sa idan ka zo karatun Qur'ani sai kai bisa ga tsarinka bisa da halittan ka da Allah maka kai ijtihadin ka je wajen kowane harafi ka bashi hakkin sa shi yasa waɗansu malaman ma suke cewa bid'a ne ka koyi sautin wani malami kamar ka zaɓi wani ƙati ka koyi sautin sa waɗansu sun zafa akan wannan musamman ta Bakar Abu Zaid suka yi rubuce-rubuce akan wannan suka ce ka tsaya akan halittar ka kawai in halittar ka ta sa ka ci karo ka koyi sautin ka ya haɗu da nashi a wani waje ko yanayin karatun ka ya haɗu da nashi a wani waje wannan shikenan dace ne kawai akai وكان يأمر بالتغني بالقرآن النبي نا أمرن أريرا القرآن أبين داكي نفي ريرا واسر كي متى كراتون جريدا ka rera shi rerawa ta yadda da an ji sautin ajiyar karatun wanda ya sha bamban da wani karatu. Ya ce ta annamu kitaballahi wa ta'ahaduhu, ku koyi littafin Allah kuma ku kulla alaka da shi lokaci bayan lokaci, shine at-ta'ahud, yawan karanta shi lokaci bayan lokaci. Allah da kalli a kullun ya zanto kana da awa ko rabin awa na Qur'ani, ko da baka tsaya ka buɗa ka karanta ba to zaka ji kaset, ba alheri ba zaka jawo kanka in ka zanto haka. Waqtanuhu ba karamin alheri ne zaka jawo kanka ba in ka zanto haka. Waqtanuhu wato kuma ku yi riko da shi alqur'ani din, wata zannau bihi, ku rera shi lokacin da kuke karatu. Wannan waɗansu masu tangi ne suna kafa hujja da wannan, amma a saboda taganni din sanata kallaf ne, shi ko taganni ne ibada ake so kai. Fa huwa annabi ce fa wallazi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan min al-makhabithi fil uqali, qur'ani shi fi saurin kubucewa sama da raƙumi daga jikin akala. Wato in ka da ce wani abu baka yawan bibita sa dan da nan sai ka ji ya baka wahala wani lokaci, ko ka ji ka neme shi ka rasa. Shi yasa idan kana da haddan Qur'ani kullun sai kana mata kiwo, sai ka mata da baibaye da tarniki dan ka takubuce maka, in ba haka ba wata rana sai ka neme ta ka rasa. Yadda kuma zaka yi shine ka lazunci karatu din, ko a cikin sallah ko wajen sallah, musamman karatu a cikin sallah kuma a tsakiyar dare na sa Qur'ani din ya zauna sosai, kuma kaga zuciya tana wanke. Haddanka zaka gaskata haddanka idan cikin dare ne sama da rana, da rana akwai hayaniya, dan haka Allah ya ce inna nashata al-layli hiya ashaddu wata'an wa qawmika la, karatun yafi zama daram a bakinka in cikin dare ne. Kai ka da dakinka, kai ka da shagonka, kai ka da inda kake, ka tashi ka rakawi ko da guda biyar ko da guda shida ko takwas ko sha daya da karatu mai kyau izu biyu ko izu uku, wannan ba karamin alheri bane ba mutum zai samu, kuma wannan zai tabbatar maka da tilawarka kullun ya zanto tana nan. Kuma in ka tashi yin tilawan Qur'ani tun farko kar kai gaggawa, ka yi ta mai kwari wanda koda ka samu matsalar rayuwa ba za ta zube ba. Shi yasa tsarin karatu na Allah na haddace Qur'ani din nan, a nan ake samun tilawa mai kwari sama da yanzu hanyoyin da muke bi a zamanance, na saboda ba mu da lokaci, kowa sai dai dauki Qur'ani kai tsaye ya haddace da shi. Amma rubutawa a Allah abinda kake tunowa duk ƙarshen sutura ka san ina, idan ka tashi haddacewa Allah kake haddacewa gaba daya, inda kai aili kafa kuma baya, inda kai haƙarami, inda kai mai duk ka haddace shi, ƙarshen kalmar da ke suturan farko ka san ta, ka san kuma sutura ta biyu da ina ta tashi. Amfanin sa wannan kuma shi yasa malaman suke matsawa a tsarin karatun Allah, kaga mutum ya samu tilawa mai kyau. Lokacin da muke harda sai mutum ya zo a rubuta, ya rubuta rubu'i da kansa, bayan ka haddace idan ka kawo ba malami ka ce zan yi hadda don ka wanke gobe ka dora, idan kai faduwa biyu baka da harda, faduwa biyu a cikin rubi baka da harda, ba za a taɓa bala mu wanke allo ba. Wani idan kai faduwa ɗaya ma wani malamin sai zafafa maka, dan me zaka faɗi, ka zauna ko gulumi dai a ciki, amma dai dan abin nan da yawa a tabbatar da hadda. Akwai lokacin da zaka zo ka hadda babu gyara, sai malami kuma ya baka tarbiyya ce karka wanke, sai ka sake wa mai ta karatun nan so cikin tarbi, abinda ka haddace fa ka maimaita shi so cikin tarbi, kaga ai ya zauna kenan. To idan ka haddace Qur'ani a irin wannan tsarin, sai ai ta bugawa ko ina sai ka ji ayoyi suna zo maka sauransu. Amma idan ka yi biribiri shikenan, wata matsalar rayuwa ta zo tabbata kai, sai ka gigice, da ka gigice duk sakon da kwakwalwarka ka ta haddace shikenan, kuma ya zo ya zube kenan. Sai ga mutum ba shi ba hafizi ba, shi kuma ba gama garin mutane ba, rabi da rabi kawai, duk rubu'in da zai karanta sai ya yi kuskure, ai wallahi wannan ba hafizi ba ne, inda duk rubu'i sai ka faɗi, kar ma ka ce hafizi ne, ka dai laushi a Qur'ani kawai. Ai can har da karara ko izu ɗaya a ji ya tafi ba tangarɗa, to har da ta yi har da kenan, izu biyu a ji ba tangarɗa, kuma a ko'ina cikin Qur'anin a samu haka ne. Ba irin wajen bakara-bakara ba, araha a sa akwai wularin da suke araha ne suna da saukin harda, akwai kuma wularin da suke akwai tangarda a ci, ka ɗauko irin daga suratul fatir ka shigo cikin su yasin su wasa fati inda suke da waɗansu ƴan gajerun ayoyi kucin-kucin ɗin nan rikici yake. To idan ka gamu da hafizai wanda duk sun san wannan rikicin za su yi maka jarabawa, ka gama yawa. Shi yasa ko musaffa ake irin takarda wannan, idan aka zo nan wajen da wani ya lissafo ya ji kafin a zo kai na daidai wuri kaza ne, sai dauki buta ya tafi kamun ruwa, duk da bara ne kafin a dawo an huta wajen, wai barazana wai ya je jiddala wala, ba ni jiddala wala kaucewa yi, ya san me ya a wajen. amma wajen suratul bakara da Ali Imran ba za a gane mai kwarin har da wani. Suratul bakara da Ali Imran ai laushi ne dan arha ne, sai an shiga cikin wurare su suratul shu'ara, su suratul a'raf, su wace ce inda rikici yake da yawa. To a nan gurin ne za a gane eh to wani hafizi ne. Lokacin da muna jami'a duk karshen shekara, idan an zo kai duk karshen term, sai an yi wa wanda suke hafizai sai an maka jaraba ta haddan Qur'ani, a samu tana nan ko bata nan, yadda ake bada maki a komai haka za a yi haddan Qur'ani. To dattijan malamai ne, wani ya shekara 40 yana karantar da Qur'ani, waɗansu tsofaffin malaman azhar sun karantar har sun gaji Qur'anin, komai a haddace yake a kansu, shatibiyya din durra ne, komai littafin tajwidi komai a haddace, duk waƙoƙin da aka yi ilmul qira'at sun haddace shi da ka. Bayan Qur'ani da ka zo ka zauna tambaya uku zai gane in kai hafizi ne ko ba hafizi ne, ba wai sai ya kawo maka ko ina ba. Wata rana zo na zauna ya ce falan ma ja'ahumul haqqu, kawai ya yi shiru dan Allah in banda jafa'i, mutum ce maka falan ma ja'ahumul haqqu, kawai ya yi shiru cikin agajin Allah da taimakon Allah sai na kamo ta suratul Yunus, falan ma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadha la sihrun mubin, qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum, na ta tiyar aya 7 ko 8 sai kuma na kare sai shi kuma sai kuma falan ma ja'ahumul haqqu, kaga ta cikin sura ta saskin falan ma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa aw lam yakfuru bima utiya Musa min qablu qalu sihrani tazahara ko sahidani tazahara wa qalu inna bi kullin kafirun, daga wannan sai kuma falan ma ja'ahum bil haqqi, kaga duk suna dangantakar ne. ولما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال, وقال فرعون ذروني أقتل موسى. ريتشي تاشكري عندك يا وطن دك يا هكا ريتشي تاشكري مبا هاتي زيو بابو انت زي وانا هكا سكي سنة دو وطن سولة لدي سكي كاما واتسون سنشي وا عندي بهاتي زيو ني بلن لذا أتا متنجر دا لكي اندا bara manta musabakan Qur'ani da farko da muka yi a Sokoto, wani da ya rage dan Ilorin duk sai ya bi farkon kowace sura ta Qur'ani ya haddace izu goma, ai ya haddace aya goma goma, kawai zo shiga ajin masu haddan Qur'ani zamanin su, kawai za a ce sura kaza yawa mutane ko one night yayi dan ayoyi guda goma, sai a ce kuma sura kaza, kai ba dama ne ba, sai kawai aka riga kawo masa tsakiya. Ya sauke aka gama masa inda ya iya. ويقول ليس منا من لم يتجنب القرآن, النبي نتيوا بايا تكيمو واندا بايا جيلا تقرآني كو ليلة القرآني, أنا سوك ليلة شيء القرآني بيجرما. ويقول ما أذن الله لشيء ما أذن الله لشيء وفي لواته كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن وفي لفظ حسن الترنم يتجنب بالقرآن يظهر به. متي aka wannan hadisin dan naga lokaci ya riga yayi ko idan mun tashi saboda ko wani nan wata hasiya da malamin yayi mai tsawo kan hadisin baya na laysa minna man lam yatajannab alquran, akwai dan rikici dangane da inganci ko rashin inganci, wadansu ya albani raddi, albani ya musu raddi na ilimi sosai wanda ya kamata sati mai zuwa sai mu tashi akan sa. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ya shafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Dan farko yake cewa da Allah kowa ina ne Ibn Kathir ya yi maganan karantarwa din nan da cewa a iya karban lada karkashin wata aya ne a cikin suratul Baqara ne, inda wato Allah yake cewa aminu bima anzaltu musaddiqan wa qul la takuna awwal kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila, karkashin wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila karkashin tafsirin wannan ayan ne, za ka samu wannan bayani. shi kuma Imam An-Nawawi cikin littafin At-Tibyan fi Adabi Hamalat Al-Qur'an. To wannan cewa kana nufin tangimi ba kyau kenan, na riga na gama bayani ne dake zan sake mai ta mun ce tangimi kan irin wannan tsarin da ake bid'a ne. Kin karatu a dabi'arka da Allah ya halicce ka. Maganar Ismami da Rumi da Malam yayi magana akai kowace kira'a haka ake yi, kowace kira'a akwai Ismami akwai Rumi, abinda da dukkan kura'a suka yi tarayya akai. To sai dai akwai sharuɗin da ake kiyayewa domin Rumi din, haka kuma akwai sharuɗin da ake kiyayewa domin Ismami din. Wannan kuma yanzu ba za ka iya tafsirinsa ba sai in mutum ya samu malami da ya karanta fannin tajwidi da kyau ko qira'at. Kuma kullum a tajwidi fa abin da ya fi muhimmanci shine tatbiq, ba kawai malamin da zai karantar da kai ahkamun nun sakina wa tanwin, mim sakina wa tanwin, wannan kowane malami ya iya larabci zai iya fassara maka, amma inda rigima take karanta ma fadiya daidai. Tatbiqi shine fa komai wahala ilimin tajwidi, kuma shine aka falasawa sai ka sauke ilimin tajwidi 10 kuma baka iya karatun qur'ani ba. Wannan cewa mutum na sallah kuma sitarar da ke gabansa bata kai tsawon da aka ce ba, sai mace ta gita masa ta gabansa, in sallarsa ta yi matukar da akwai sitara don ta wuce ta gabansa babu komai, ko da bata kai tsawon da ake so ba saboda rashin abin da zai kai tsawon da ake bukata din. A wurin daidaita sahu dugadugai kaɗai ake daidaitawa, daidaita sahu ana daidaita dugadugai kuma da kafaɗo da juna, sai dai wajen kafaɗa ba za ka ce dole kafaɗar wani ta yi daidaita wani mutum da wani ya fi wani tsawo. Abinda ake bukata kafafunku su haɗe da juna ta yadda kowa a cikin sahu zai miƙar da ƙafarsa ta kalli alƙibla, in ka miƙe na kusa da kai ya miƙe sai ya ga kafafunku sun haɗe da juna, diddige ya haɗu, ƙaurinku ya haɗu, kuma wajen ƙugunku duk kun haɗe da juna. Ta yadda Iblis ba zai iya zuwa ya ratsa ta tsakiyarku ba, wannan shine hikimar haka. Dan annabi ya ce ku haɗe, in ba ku haɗe ba ina ganin Iblis na bi ta tsakiyarku tamfar ɗan tinkiya sabon haihuwa, sai ya jefa maka wasu wasi ya cire ka daga cikin tunanin sallah ka shiga wani abu daban, ka manta ko raka'a nawa ake wacce ake ciki da sauran wasu wasi haka mai yawa. To amma haɗa sahu sai zanto wato kun hana shaitan ratsawa ta cikinku balle tana kawo maka tangarɗa na munanan tunani a cikin sallah. Haɗa sahu kuma wajibi ne tunda annabi ya ce min iqamatis salati, yana cikin tsayar da sallah din wato a haɗe sahu din. Idan sahu an yawa ta yadda za a matsu da yawa sai wani ya koma sahun baya ya fita. Dole sai ya fita waje kenan. Idan mutum zai karanta fiye da sura guda ɗaya cikin raka'a, wannan yana nufin kowace sura sai ya mata bismillah, ai wannan man faɗa tun a darussan baya. Kowace sura sai ka mata bismillah, sai dai hukuncin basmala a cikin sallah ana yin ta ne a sirrance ba a yin ta a bayyane, haka sunnar annabi ta nuna. Dukkan sura ta Qur'ani kuma tana da basmala in banda suratul tauba, da haka idan kana karatun Al-Qur'ani ka zo ta kan farkon sura dole kai bismillah ko cikin sallah ko wajen sallah. Idan in kana cikin sallah ne to annabi yana yin basmala ne a sirrance ko da sallan nan ta karatun bayyana ce, da ka zo ƙarshen sura sai ka ɗan yi shiru ka yi basmala a bayyane in za ka shiga sura ta gaba, a sirrance sannan kuma ka ci gaba da karatunka na sura ta gaba. Wannan shine abin da ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. To na ga an ce akwai hadiri ana ɗan yin biyu, sai mu dakata a haka kenan. Wassalamu alaikum warahmatullahi.